Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma Alfa Radio dake kuma su a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 13 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan hukuncin da wata kotun daukaka kara ta yanke na cewa hukumar yaki da zarmiya ta EFCC ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da alƙalan da suke kan aiki. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku game da baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya ta EFCC. Bayan da alƙalin wata kotun ya ɗauka ƙara ya ce hukumar ba ta da hurumin bincike ko gurfanar da wani alƙali a gaban kotu in dai har yana aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zamanin jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Laraba Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da dan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama. Jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin ƴan mazan jiya. Sakamakon wannan zaben babban abin turne da alƙiblar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya so a zabi dan jam'iyyar Republican Roy Moore alƙali a kotun kolon jihar wanda sau biyu ana korarsa daga kan wannan kujerar asabar da gazaban hukunce-hukuncen kotun tarayya. Daga nan kuma ya fuskanci zarge-zargen yin lalata da mata shekaru 40 da suka wuce a lokacin da matan ke ƙasa da shekaru 18 shi kuma yana da shekaru 30 da wani abu. Trump ya yi wa Jones murna, amma ya yi ikirarin cewa dama ya san mu ba zai kai labari ba, saboda yana da tarin abubuwan da za su hana shi samun nasara. Wannan tamkar ji wa kai rauni ne a fagen siyasa ga Trump, wanda watanni 13 da suka wuce ya yi nasara a jihar Alabama, da rata kashi 28 cikin 100 a lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa.
A yau Laraba shugabannin yawancin kasashen musulmi da suka tattaru a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Trump na Amurka ya dauka na amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin wanda ya saba doka. Taron na zuwa ne yayin da ake ci gaba da dauki ba dadi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga asasa daban-daban. Ana yin wannan taron ne a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen musulmi mai wakilai 57 wacce ake kira da OIC a taƙaice. Ƙasar Turkiya ita ce take shugabantar ƙungiyar da a yanzu haka, kuma shugaba Recep Tayyip Erdogan ne ya kira taron na gaggawa. Erdogan ya faɗa wa shugabannin da suka taru a farkon taron yau Laraba cewa ina kira ga ƙasashen da suke mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kamanta gaskiya su amince birnin Kudus da aka mamaye shi ne babban birnin Falasɗinawa. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas da Sarki Abdullah na biyu na Jordan da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da shugaban Bangladesh Abdul Hamid da shugaban Iran Hassan Rouhani na cikin shugabannin da za su halarci wannan taron. Masar da Saudi Arabia tare da wasu ƙasashe 23 za su halarci taron amma a matakin ministocin harkokin waje.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci na ƙasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar ƙarƙashin jiragen ƙasa da ke birnin New York baya da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayed Ulla da iyayenta a wani ɓangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ulla ɗan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifuffukan ta'addanci. Hukumomi sun ce farmakin da maharin ɗan ƙasar Bangladesh ya kai na yin koyi ne da ƙungiyar ISIS. zarge-zargen da ake yi mashi sun hada da tada bom a wurin taruwar jama'a da kuma yin amfani da mummunan makami. Hukuncin duk waɗannan zarge-zargen zai iya kasancewa daurin rai a gidan kasu.
Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kasashen Turai na daukar matakan hana baki ƴanci ranar tsallake Bahar Rum daga Libya, abin da yasa suke makalewa a tsarin da ke sanya su cikin ukuba da cin zarafi. A wani rahoto da ta bayar jiya Talata, kungiyar ta Amnesty International ta ce gwamnatocin kasashen Turai suna da hannu a wannan lamari, saboda suna ba hukumar sa ido akan baki marasa takardu ta Libya goyen baya, suna kuma horar da dogarawan teku tare da basu kayayyaki da kullar yarjejeniyoyi da hukumomin yankuna da kuma kungiyoyin tsagera akan su yi kokarin hana fasakwabrin jama'a. Dubban baki ƴan gudun hijira da suka makale a Libya yanzu sai yadda hukumomin kasar da ƴan bindiga da kungiyoyin tsagera da masu fasa kwabri da suke kusan aiki tare don ribar da za su samu suka yi da su. Ana tsare dubban bakin har illa masha Allah a wasu cibiyoyi da suka cika makil, inda ake gana masa azaba, a cewar shugaban kungiyar ta Amnesty International na kasashen Turai John Delhousen. Yawancin ƴan gudun hijirar daga Najeriya suke, daga nan sai kasar Ivory Coast da kuma Bangladesh. A waran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, alƙalin wata kotun ɗaukaka ƙara ya ce hukumar yaƙi da zarmiya ba ta da hurumin gurfanar da alƙalai ko bincikensu a gaban shari'a. Nasiru Adamu Hilkaya na ɗauke da cikakken bayani.
Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya Lagos ta yanke hukuncin cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ba ta da hurumin tuhumar alƙalin da ke kan aiki da duk wani zargi. Kotun ta yanke hukunci ne kan wata shari'a tsakanin alƙalin babban kotun tarayya Haidiyara Ganjiwa da ke kalubalantar hukumar yaƙi da cin hancin kan hararar alƙalai. Kotun ta ce EFCC za ta samu hurumin tuhumar alƙalin da hukumar shari'a wato NJC ta sallama ne daga aiki. EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ojeren ta yi watsi da hukuncin da bayyana aniyar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ojeren a sanarwa ya ce kotun na neman kare alƙalai ne daga laifuka kuma hukuncin ba zai yi tasiri ba.
And all the looters, all the thieves of the public fund must be exposed. Thank you very much.
Kwanan nan da kansa muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Mago ya fito zanga-zangar yaƙi da cin hanci, da alwashin sai dai ya rasa ransa a yaƙi da barayin biro.
Ba ma gudun kowa, duk wanda ya yi za a rike shi, kuma ƙwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati, kuma sannan su kuma a kai soje gaban hukuma.
Imran Adam mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum ya yi magana kan hukuncin kotun.
Kowa ya san Najeriya da take, iya kuɗinka iya shari'a da za ka samu, ba ka shakkan a je gaban alƙali domin ka san cewa naira miliyan ka za ta yi ƙwata ka gaban alƙali. Ba wai zargi ba ne, a abu ne da ya faru. Yanzu akwai alƙalin da kwanan da kanshi ya ritaya, ana zarginsa da karɓan ko kuma neman cancin naira miliyan 200. Kawai wata kotu ta zo ta ce ai bai halasta ba ga hukumar hana ta'annuti ga tattalin arzikin ƙasa ta kama wani alƙali da ke ci a yanzu, wai sai randa ita hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore shi sannan EFCC kuma ta je ta bi shi ta danke. Ya zama shirme kenan. In ya kasance ita hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore shi, kenan ita ya kamata kai tsaye kuma ta je ta kama shi ta miƙa ma 'yan sanda, su kuma 'yan sanda su miƙa ma kotu kenan. Amma sai a ce wai a'a, sai bayan da hukumar kula da alƙalai ta ƙasa ta kore su, sannan kuma a je a kama su, dama an kore shi already, dama laifi ne a kama shi, kaga automatically dama za a kore shi.
Ya nuna ka goyi bayan ɗaukaka ƙara da EFCC ke son yi kan wannan hukuncin?
Ai dole ne ma, amma ba sai haka ba sun ci amana 'yan Najeriya. Daga ka ɗaga ƙara zuwa ga kotun koli, ta ƙara dawo ma da wannan kotun ma, ta ƙara reviewing, ta ƙara muraja'an wannan hukuncin da ta yi, cewa akwai hauka a cikinsa gaba ɗaya. Kuma wani alƙalin da yanke wannan hukuncin shi ya kamata a ƙara dawo ma da wannan shari'a, lallai ya ƙara bibiyan wannan abin da ya yi.
Yayin da kotun ɗaga ƙara ta Lagos ta yanke wannan hukunci, ta Abuja kuma ta mayar da shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki Ruwa da mai da zargi 3/18 ga kotun ɗa'ar ma'aikata. Nasiru Adamu Hilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumadalla Nasiru Adamu Hilkaya, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne game da baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya. Amma kafin nan, mu shakata da wannan waƙar.
Ka gani waɗanda ke ba yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga Zaria wato jihar Kaduna. Wake magana daga Zaria?
To sunana Musa daga garin Kwan Gida Zaria. Gaisuwa da fata alheri a gare ka Bakaru.
To Musa ina ansawa. Me zaka ce game da me ra'ayin ka game da wannan batun?
Magana ni na goyi bayan a ISP da ke kokarin kai kara kotu domin gaskiyar magana in har bata kai karan nan ba kaga an daurewa alkalai ko wadansu alkalai gindi domin su ji dadin cin haki da rashawa. Tunda yanzu abin da ya zama a yanzu shine iya kudinka iya shagalinka. Idan kana da kudi ba sai ka tsaya ka bata ma kanka lokaci ba da kaga alkali shikenan an gama magana kara ta kare. Gaskiyar magana shi yasa mai girma Buhari ma da lokacin da yake campaign na yake kokarin cewa zai gyara shari'a domin shari'ar nan su ne suka yi ta kawo na kasu a baya. Allah ta Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu daga Musa Kwan Gida Zaria ku tashi lafiya.
To madallah Musa sai kuma mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Assalamu alaikum Adamu ne da sajjan Taraba Jami'in Gombe.
Aminu alaikum salam Adamu. Menene ra'ayinka game da wannan batun?
Na ra'ayi na NCC sun daukar tsara kai. Alƙali su suke kawo daga sa cikin take Muhammadu Buhari. Mu muna roƙon Allah, Allah ya taimaki wagu.
To madalla malam Adamu mun gode da wannan kira naka. Bari mu koma da jihar Kaduna daga a Najeriya. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Sulaiman Madaci, karmar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Wa alaikum assalam malam Sulaiman Madaci. Menene ra'ayinka game da wannan batun?
Gaskiya wannan batu mai abun bakin ciki, abun takeici, abun damuwa, kuma wannan gaskiya talakan Najeriya dai sai dai addu'a kawai. Wato ita kanta shari'a ya kamata mu lura wai su wane ne barayin Najeriya. Alƙalan mu kashi 90 daga cikin su da lauyoyi da kabansu duk barayi ne, amma ba kowa ne ya fahimci haka ba saboda su ake amfani da su wajen kawo tarnaki wurin yaki da cin hanci da shugaban kasa yake da sauran rake su. To gaskiya wannan abun bakin ciki ne, kuma muna kiran dan kasa na Najeriya duk wanda zai kasance dan kasa ne na gari to ya bada gudunmuwa wajen ganin an kawar da wannan bala'ira a cikin kasar nan.
To madalla Sulaiman Madaci mun gode da wannan kira naka. Sai kuma jihar Kaduna har ila yau muna cikin ta. Wake magana?
Nazir Ahmed Hausawa, barka da yammaci.
Barka ka dai.
To sunana dai bai canza ba, sunana Murtala ne, kuma ina kira daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina gaskiya kotun da bangare gaskiya an fara sa siyasa cikin al'amuran nan. A dazu wannan abokina ke tambaya na yake ce mun, ku kuna jami'ar APC kun ga shugaban majalisar dattawa ya ji ya gaisa da wanda ya ci zaɓe an fara tsago masa wasu tume-tume, wannan siyasa ne? Na ce a'a, ni a ra'ayina to mun muna ba duk wani wanda yake ma Buhari aiki, shi fa Buhari ba ruwanshi da siyasa, ko na jam'iyya kake yana mutunta kai kuma yana daraja kansu cira shi don su daɗa samun Buhari rai.
Murtala,
muka san shi ba ruwanshi.
Murtala, malam Murtala, muna magana ne akan baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar EFCC. Akan haka muke magana, menene ra'ayinka akan haka?
Yana da kyau a ba su kariya saboda kila mu mun yadda ma ba su kariya, don su ne ma wanda in dai aka ba su kariya su iya hukunci na adalci, ba su tsoron kowa, kila ba su tunanin an ba su kariya ba wani zai iya bi ta wani guri ya musu wani shari ko ya cutar da su. An ba su kariya to kaga ba za a yi musu barazana.
Murtala, kariya da ake magana fa ana magana ne akan kariya ta idan sun yi laifi hukumar EFCC ba za ta iya kama su ba.
Eto kaga ita hukumar FCC kaga kwanaki mun ji anan ana dan cewa kamar ita ma akwai dan lum'a tare da ita, to kaga kila yisa suke ga ba za su iya kama su ba su ma kila.
To bari mu tsallaka jihar Sokoto. To mun rasa na Sokoto amma bari mu je Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaramar Gachikun Kaduna.
Ibrahim Alarama, me ra'ayin ka ga wannan batu na baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar yaƙi da zarmiya a Najeriya, wato EFCC?
To, ni a gani na gaskiyar magana bai kamata a ce a ba waɗannan alƙalai kariya ba, ganin yanda suke da hannu dumu-dumu da ma taimaka masu laifi akan cewa cin hanci da rashin wannan yawon zu a Najeriya. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa bayanin cewa shi fa matsalar shi kotuna ne da alƙalai su ba da goyon baya da gudunmuwansu akan ganin cewa an magance haka. To kuma sai ya zo ya suye su shi makansu wannan dokan wannan bai dace ba. Kuma ina goyon bayan alƙalin shi FCC da ya nuna cewa za a ɗauka ƙara domin mene a ƙara duba wannan hukunci da aka yi, a kuma zartar da hukuncin da zai kasance shine adalci ga mutanen Najeriya gabaki ɗaya.
To madalla Malam Ibrahim, bari mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga Taraba?
Salama Sadi Haruna Madaki dan Kaje.
Wa alaikum salam Malam Sadi. To menene ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina kan wannan alƙalan nan, wallahi tallahi alƙalan sune suka fata Najeriya. Na farko in ka ga alkali 100 ta sai duk farayi ya zuka mu jihar Taraba, alkalai ne suka samu saka mu wayar zuwa abin da yake har ya kai ga kan ri da ana zabe suna ce suna ce mu ayi kurun akwai alkalai a je kotu. In ka ga alkali a Taraba, in ka ga abin da suka samu halin da suka kai yanzu ba a tafiya garaban jama'a kansu wallahi ni ne sai Allah.
To madalla Sadi mun gode, bari mu tsallaka jihar Kebbi daga Zuru. Wake magana?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum assalam.
Wannan Umar Leda ne wanda ake kira da Umar Sani Hammadi.
Umar Leda, menene ra'ayinka akan wannan batun? To da alama dai layin Umar Leda ya faɗi. Umar Leda, an kana jin mu so ka sake gwadawa, in Allah ya sa ka samu to sai ka shigo. Kar ku manta dai muna magana ne akan baiwa alƙalai kariya daga bincike na hukumar da kuma da yaki da zarmiya a Najeriya, wato EFCC. Menene ra'ayinku akai? Muna so mu ji. A ci gaba da kiran mu, za mu amsa layin mu abu da yake. Bari mu tsallaka jihar Adamawa. Wake magana daga jihar Adamawa?
Ado Jajiyar yake magana.
Ado Jajiyar, menene ra'ayinka? Kadan rage radion ka, don Allah rage radion ka.
Alƙalin nan sun suka bata Najeriya ma gaba daya.
To ka rage radion ka, don bana jin ka sosai.
Eh, na rage.
Yawwa, to ina jin ka a gurguje.
Alƙalai sun suka bata Najeriya gaba daya.
To kana ganin cewa ya dace abinda hukumar FCC ta ce za ta dauka ƙara, ya dace kenan ko?
Ya dace sosai ma.
To madalla mun gode, bari mu tsallaka kuma jihar Taraba, wanda yake shine kiran mu na ƙarshe a yau. Wake magana daga jihar Taraba?
Mai magana Babangida Muhammad Lai Lai Jalingo daga Taraba.
Babangida Muhammad Lai Lai, me ra'ayinka a gurguje ta kan wannan maudu'i na?
Ra'ayina ya alƙalai suna contributing wajen bata kasar nan. Ya za a yi a ce wai alƙali ne zai ce wai ba za a yi wa alƙali hukunci da sai bayan ya soka. To kaga ya kamata a ce su kansu ma ya kamata ma'aikatan bawu a alƙalai da shi. Ko saboda gaskiya in har aka ci gaba da wannan, to kowane alƙali zai samu damar yin abin da ya so. Saboda ya san ba hukunci a kan
haka.
Gaskiya ya kamata a ɗaukaka a ɗauki mataki mai tsauri a kan alƙalin nan, don gaskiya suna ba da gudunmawa sosai wajen sata da cin hanci da rashawa a Najeriya.
To madalla mun gode Malam Babangida Muhammad Layi Layi. A nan za mu dakata da amsa wayoyinku, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in. Yanzu kuma sai yi labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
A labarin wasannin na yau, tsohon mai koyar da Black Stars wasa J.E. Sapon ya kalubalanci mambobin kwamitin zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana kada su yi amfani da taron waɗanda sun kai tsaki a sha'anin kwallo da ake yi a Cape Coast, taron yin magana kawai. Amma su fito da kwararren matakan da za su magance abubuwa da ke waci gaban kwallon kafar Ghana zagan ƙasa. Tsohon mai koyar da Dreams FC wasa Charles Kwabena Akuno ya tabbatar da komawa sa club domin ya taimaka musu a campaign din su na Premier League shekara ta 2017 zuwa 18 shine dama ke rike da club gabanin komawar su rukuni na daya tsohon dan wasan kuma sai Asantiko Tokorek Bekwen ya ce a shirye yake ya komo yayi wasa a Premier League Ghana da yake kwandilarsa da ainihin clubinsa na Masar Kafra El Sheikh SC ya kawo karshe Bekwen da wani lokaci yayi wa kwallon kafar Ghana bazata ya zama wadda yafi kowa zira kwallo a raga ya kuma lashi kyautar wadda yafi sauraron wasa hazaka a Kotoko a shekara ta 2007 zuwa 2008 yana marhaban da dukkan club da ke sha'awar yayi masa wasa nan cikin gida tsohon captain din kuma sai Asantiko Tokopu Kwafu yayi kira ga manyan kamfanoni da rukunonin aikin kudade da su rinka zuba kudi cikin ligin din Premier na Ghana yadda zai kara yin sha'awa ko armashi tsohon dan wasan kwallo Mr. Waibi Amponsa ya bukaci shugabannin hukumar kwallon kafar Ghana JFA su farfado da hukumar ta cusa sabbin fiskoki masu sabbin fasahohi da ilimi cikin hukumar wasan kwallon na kafa tsohon dan wasan gaba na Super Eagles din tarayyar Nigeria Victor Ikpeba yayi kira da a sake kiran Vincent Inyama zuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar bayan bayanan mai tsaron gidan lokaci na farko cikin watanni 7 da sun kawuce sai kuma wannan labari na shugaban Real Madrid Florentino Perez arwata cewar yana shirye-shiryen shiga fagen Liverpool domin dan wasanta Mohamed Salah. Mohamed Salah dai ya isa Anfield suka saka watannu 6 amma tuni yayi wa kansa suna bayan transfer pan million 39 daga Roma. Haka kuma Zinedine Zidane mai koyar da Real Madrid wasa ya ce yana bukatan ya kara kufin duniya na club zuwa jerin wato kofin da ya ci kanya ainihin aza tubalin kokarin kare La Liga da kuma kambin Champions League da yaci karshen labaran wasannin kenan Radwan Allah Muktar Abbas shine Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhi muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yawaitar makaman yaki da sakaci wajen ajiyar su babban hadari ne ta fuskar tsaro da jin kai a duniya. Ta hanyar mallakar su da kungiyoyin ƴan ta'adda da ƴan tawaye da sauran bata gari suke yi ba akan ka'ida ba. A bayan kisan dubban jama'a da suke yi a duk shekara ba mamaman da aka turbide cikin ƙasa da waɗanda ba su kai ga tashi ba da sauran da ba yi amfani da su ba a wajen yaki suna kawo cikas ga gyara da daidaita bayan rikici da tashin hankali wanda ke sanadiyar daukar lokaci kafin a samu ci gaba. Ƙasa Amurka tana kokari wajen kawo tsaro ga yankunan da rikici ya shafa ta hanyar rage kashe rayuka da hana jin raunuka da barin waɗanda suka rasa wajen zama kuma mahallansu wanda ke kawo ci gaban tattalin arziki da sauri. Domin ƙarin bada haske akan wannan yunkuri da ƙasar Amurka take yi a wannan fannin a kowace shekara, ofishin kawar da makamai da rage illarsu na ma'aikatar harkokin wajen Amurka yana fitowa da wani rahoto da ake kira Entitled to Walk the Earth in Safety a Turanci, wato takawa ba tare da fuskantar hatsari ba a doron duniya. Sabon rahoton da ya fito ran 12 ga watan Disamba ya nuna yadda Amurka ta saka jarin fiye da dala biliyan 2 da miliyan 900 tun a shekarar 1993 domin karewa da adana kananan makamai da kayan yaki da sharan ma'adanar bamabamai da sauran kayan yaki a fiye da kasashe 100. Wannan saka hannun jari ya sa Amurka ta zama kasa ɗaya tilo da tafi taimakawa da makudan kuɗi wajen lalata makamai a duniya. Yawancin waɗannan shirye-shirye ba sharan bamabaman da aka turbide cikin kasa da waɗanda ba su tashi kawai suke yi ba suna ilmantar da al'umma musamman kananan yara ta yadda za su kauce ma raunuka da rasa rayuka a dalilin bamabaman da ke ƙarƙashin ƙasa da makaman da suka rage na yaƙi da ƙirƙiro ayyukan da za su bunƙasa ƙoƙarin kawo zaman lafiya bayan rikici. Lalata makaman aiki ne mai wuya da yake buƙatar ba da goyon baya daga ƙasashen waje. saboda haka ne ma'aikatar harkokin kasar wajen Amurka da ma'aikatar tsaron Amurka da hukumar raye kasashen Amurka da sauran hukumomin kasar Amurka suke aiki tare da gwamnatocin kasashen waje da kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni masu zaman kansu domin rage makaman da ba su da illa da makaman sojoji da ƙara tsaro a ma'ajiyar su da kirkiro da shirye-shiryen da suka shafi jin kai na kawas da nakiyoyi. A jawabin ta na gabatar da rahoton, mataimakiyar harkokin waje mai kula da lamarin sojoji, Tina Kaida Now, ta kula da cewar goyen bayan zuwa ga lalata makaman da ba su da illa abu ne mai muhimmanci wajen yada manufofin mu na tsaron ƙasa. Ta jaddada cewar nasarar shirye-shirye ya gini ne akan goyen baya mai ƙarfi da muke samu daga majalisa da kuma jama'ar ƙasar Amurka. Wanda suka yarda da cewar ƙasar mu tana amfana daga taimakon da take yi na kirkiro wata duniya wanda kowa zai yi tafiya a cikin ƙasa ba tare da farkaba ba. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takeice.
Yau Laraba Amurka ta tashi da wata girgizar siyasa bayan da dan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe zaben kujerar dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Alabama. Karan farko kenan cikin shekaru da dama da wani mai neman takarar kujerar majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ya gaza samun nasara a jihar Alabama, jihar da aka sani a zaman ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya. A yau Laraba kuma shugabannin yawancin kasashen musulmi da suka tattara a birnin Istanbul sun yi Allah wadai da matakin da shugaba Donald Trump na Amurka ya dauka na amincewa da birnin Quds a zaman babban birnin Isra'ila a matsayin matakin da ya sabawa doka. Taron na zuwa ne a yayin da ake ci gaba da dauke ba dadi a gabas ta tsakiya game da sukar da ake ci gaba da yi akan matakin daga sassa daban-daban. Wani babban jami'in yaki da ta'addanci na kasar Bangladesh ya faɗa yau Laraba cewa bisa ga dukan alamu mutumin da ake zargi da tada wani bom haɗin gida a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke birnin New York baya da wata alaka da ƙungiyar 'yan ta'adda. Munirul Islam ya ce masu bincike sun tattauna da matar Akayat Ullah da iyayenta a wani bangare na binciken da suke gudanarwa. A yau Laraba ne Ullah dan shekaru 27 da haihuwa zai bayyana karan farko a gaban kotu. Kwana ɗaya a bayan da masu gabatar da ƙararraki na tarayya suka tuhume shi da laifukan ta'addanci.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyar mu ta yau Malama Zainab Nazir Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya.